الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أران رشدا قوات رمضان wannan shekara ta hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 1 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya insha Allah yau zamu tashi aya ta 72 a cikin tafsirin mu da muke yi na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara masa tsari da aminci da arziki zamu amsa tambayoyi kamar yanda muke farawa da su wannan yake mutumin da yake training na passing out na soja shin zai iya barin azumi ko ko saboda tsammanin zai sha ko ko saboda tsammanin zai sha wahala wato idan Allah madaukakin sarki yayi uzuri ga waɗanda suke wahalar su tana da tsanani a gare su wajen yin azumi to amma saboda ita wahala ba za a iya wato tantance ta ba za a iya cewar ga mikidarin ta ba ta da ma'auni sai aka sanya sifa wanda ita ce za ta iya iyakance wannan wahala sifar shine abu guda biyu tafiya da rashin lafiya kamar yadda nassun su yazo a cikin alqur'ani kuma a cikin hadisi aka ambaci alhamil wal murdi masu ciki da mace mai ciki da mace mai shayarwa waɗannan su ne wanda nassi yazo a kansu wanda wahalar su aka sauƙaƙe musu za su iya shan azumi sirama bayan wani lokaci yadda alqur'ani yazo فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى اي فافطر فعليه عده من ايام اخرى ان يكره تو yana da ranko a wadansu kwanaki daban to akwai wanda kuma suke ba sa cikin wadannan su azumin ba zai yi su yi shi ba saboda wahalar ta su ta kai inda yake ba a kaunar gushewarta shine tsoho wanda ya kai ya tsufa wanda ba a tsammanin zai iya samun karfin da zai warke da zai dawo ya zamanto ya iya yin azumi saboda girman shekaru ko kuma mai rashin lafiya wanda rashin lafiyar ba zai warke ba to wannan su ne waɗanda suke azumi yana tsananta a kansu su ne aka fassara wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suke yin azumin amma yake musu tsanani da wahala to sai su ciyar da miskini su ne aka fassara su da cewa tsoho da mara lafiya rashin lafiya wanda yake baya warkewa to kaga a cikin waɗannan soja akwai soja bai shiga cikin wannan ba sai dai idan za a sanya masa babi ɗin rashin lafiya cewar rashin lafiyar ya kai zai galabaita domin idan mutum yana rashin lafiya idan mutum wato azumi ya tsananta a gare shi yanda yake har wato zai galabaita ya zamanto ya fita daga cikin hayyacinsa ko ya halaka to nan shan azumi wajibi ne a kansa saboda tsare rai saboda haka idan halinsa irin wannan ne bisa shawarar likitoci amintattu musulmi ba waɗanda yake dan akwai likitan da ka je ka gaya masa shi dama azumin ba damunsa yake ba gani yake ma azabtar da mutane azabtar da kansu suke yi saboda haka sai ya ce maka ba sai kai azumi ba amma wanda yake adali ne ya san muhimmancin ibada ya san muhimmancin wajibi da farilla idan ya ce a'a irin yadda yanayin abubuwan nan da ake yi na wahala ba za ka iya yin azumi ba idan kai za ka halaka to idan a bisa wannan in ya bayar to saboda wajibin tsare rai da wajibin tsare lafiyar jiki to ya halatta ya sha daga baya sai ya rama amma dole sai an samu takrir sai an samu shaida ta likita amintacce shari'a da ta sanya wannan don ta tare kofar a rinka wasa da nafsi ne yanzu kaga irin wannan shine waɗansu za ka ga su ne ma 'yan bal fatawa cewa idan ana yin bal cikin ramadan za su iya shan azumi tunda ana game, tunda ana yin game a cikin azumi sai su sha azumi. To kaga in matafiya ne za a ce to shikenan za su sha saboda tafiya, amma in ƴan gida ne suna zaune a gida a ce kawai saboda za su yi bal su sha azumi, to wannan yana daga cikin nau'in rashin wato aiki da nusus na shari'a a mahallinsu. To abin da yasa kenan ita hikima ba a iya ba ta zamantowa illa dole ta zamanto abin da ake cewa al-wasful mundabit, dole ya zamanto sifa ce da ake iyakance ta, ba za a bar shi ya zamanto sasakai haka ba, yanda kowa zai iya kintata ya faɗa abin da yake so, shari'a ba haka take ba. Sannan wannan yace ina da ciki kuma zan iya yin azumi, amma mijina ya ce dole ba zan yi ba, ya zan yi? Mijinki bai isa ya hana ki ya ce dole ba za ki ba, sai dai idan likita ne ya ce in kika fada ci, in kika yi, in kina cin, in kina yin azumin duk da yake za ki iya, zai iya cutar yaron. In likita ya bayar da wannan, to anan miji zai iya cewa saboda tsara haƙƙin yaro zai iya lizumta miki ki sha azumi, sai ki sha saboda lafiyar yaro har sai lokacin da kika haihu ƙarfinki ya dawo sai kira ma waɗannan ranaku. Amma ba wai in ba shi da in babu wata hujja akan wannan, ba likita ne ya ce yaron zai cutu ba za ki iya yin azumi, to ki azumi ɗin shi ne ya fi miki. Sai dai kuma in ya san cewar in kika yi azumin ko da yaron bai cutu ba ke za ki iya shan wahala, to nan wajen zai iya umartar ki kan cewar saboda ki sauƙaƙa ma kanki za ki biyayya gare shi, domin ana biyayya ga miji a cikin duk abin da yake ba barin wajibi ba ne, to nan kuma ba barin wajibi ba ne a kan ɗaukar ruksa ne. Shi ɗaukar ruksa wato an yi saɓani, waɗansu suna cewa mustahabbi ne, waɗansu kuma suna cewa halal ne, wanda yake wannan a cikin babin azumi shi ne yake abin da yake mafi rinjaye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Hamzata bin Amr al-Aslami cewa ruksa ce daga Allah wanda ya so ya sha a cikin wato yin azumi a cikin tafiya, in ka so ka sha, in ka so ka yi azumi. Saboda haka in ya lizumta mata cewa ta yi ruko da ruksa, babu laifi ta yi biyayya a gare shi akan wannan, domin ana biyayya ga miji wajen abin da yake ba wajen wajibi da kuma hatta wajen barin mustahabbi, musamman in mustahabbin ya rata da haƙƙin miji, kamar azumin nafila, in tace za ta yi azumin nafila zai iya cewa ba za ki ba. Don haka ma aka ce bai halatta ga mace da take imani da Allah da ranar lahira ta yi azumi ba alhali mijinta yana nan hasse da izininsa. Wannan mun sha bayani akan wannan, akwai kaulin cewar wai ba ramawa zake ba za ta ciyar ne, a waɗansu suna fatawa da wannan kaulin na Ibn Abbas da Ibn Umar, amma ni ba na fatawa da shi, saboda ni a fahimta ta ya ci karo da zahirin hadisin Anas Ibn Ka'ab Anas Ibn Malik Al-Ka'abi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya nuna kan cewa Allah ya sauke azumi daga matafi da mara lafiya, kuma ya sauke azumi da rabin sallah ga matafi, haka kuma ya sauke azumi ga mai ciki da mai shayarwa. Kaga matafi da aka sauke masa azumin ai zai rama, tare da aka ambace su a cikin hukunci tare, ya nuna kan cewa hukuncin su ɗaya ne. Haka dalika ita ma mai ciki da mai shayarwa da aka ajiye mata azumi za ta rama, kamar yadda su ma waɗannan za su rama, ba kawai za su ciyar ba ne. Kamar yadda aka ruwaito daga cikin sahabbai akwai wanda suke fatawa da wannan, shine Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas, amma su kansu Abdullahi ibn Abbas an samu kauli har guda biyu da ya saba ma juna akan wannan, kamar yadda ya fatawa da cewa ba za ta rama ba za ta ciyar ne kawai, kuma ya yi fatawa da cewa za ta rama kuma ta ciyar. Saboda haka al-ihtiyat mutum wajibi ne a cikin ibada, mutum ya kiyaye ta. Nassan al-Qur'ani cewa yi fa'iddatun min ayyamin ukhra, gayar kiyasin da za ka yi ma mai ciki kai kiyasin ta akan mara lafiya, ma'anarsu ɗaya, ba bambanci tsakaninta da shi, dukkaninsu ba su da lafiya. Idan nassan al-Qur'ani ya ce mara lafiya ya rama, to min babu haka nan dukkan abin da yake kama da shi, shari'a ta zo da ba mu abubuwa guda biyu masu kama da juna hukunci ɗaya, tunda kamarsu ɗaya da mai rashin lafiya da mai ciki, to kamar yadda mai ciki za ta, kamar yadda mara lafiya zai rama, haka mai ciki in ta sha ita ma za ta rama. Wanda kawai ba zai rama azumi ba zai rinka ciyarwa shine wanda yake ba a ƙaunar zai samu ƙarfin da zai iya azumi nan gaba, to shine wanda yake kawai sai ya rinka ciyarwa. Ko kuma kamar wanda yake rashin lafiyar ta yi mata yanzu in azumin ya yi mata yawa ba za ta iya ramawa ga baki ɗaya ba sai ta yi intiƙali ya zuwa gajiyarwa inda ta yi bakin ƙoƙari ta yi ta rama amma azumin ya yi yawa gare ta ga kuma rashin lafiya wanda yake tana ta sauraron samun waraka duk da an ce mata za a samu waraka amma lokacin ya yi ɗuli to haka a cikin irin wannan hali idan aka ga irin wannan za a iya mata fatawa akan cewar wannan ta ciyar to amma ba hukunci ne am wanda za a sake shi ba ya danganta da hali zuwa hali na'am sannan na kasance mai dukiya ba na iya fitar da zakka amma daga shekarar da na fara wallahi na samu nutsuwa da kwanciyar hankali masha Allah to ya shekarun baya sai na biya su ko kuma shikenan kuma ina so a yi jan hankali ga sauran yan uwa akan haka na gode shekarun baya da suka wuce bashi ne akan ka sai ka biya su sai ka yi kardadon su ka yi kardadon shekarun da kai da kake da wadata kuma sharɗan zakka suka hau kanka da kuma kai kardadon nawa ne na dukiyarka a waɗannan shekarun sai ka kiyasta ka fitar da zakka domin ka sadu da Allah lafiya to kaga irin albarkar da ke cikin zakka dama Allah ya kira ta azzaka zaka mai tsarkakewa wannan nutsuwa da take ji a zuciyarka ita ce tsarki da Allah yake ba mu mai bada zakka khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga zuci daga dukiyarsu zaka tsarkake su daga cututtukan zuci na rowa da hana haƙƙin Allah kuma zaka ba su tazkiya wato zaka ba su sifar wato kyawawan sifofi na zuci masu tsarkake mutum da kusantar da shi ya zuwa ga Allah to shine albarkacin da tun a nan duniya wato idan mutum ya yi aiki na gari zai rinka ganin alamun karɓarsa da arzikin da ke ciki so da haka Allah ya baka sabati kamar yadda Allah ya baka ikon fitar da haƙƙin Allah Allah ya baka ikon biyan sauran haƙƙin da yake kanka kuma dukkan waɗanda Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su ikon fitar da haƙƙin Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai jan hankali dangane da sha'anin fitar da zakka waɗansu wajen ba sa kula da haƙƙin Allah wajen fitar da zakkar na waɗanda za a bama waɗanda za a bama Allah ne ya bayyana su mabukata fakirai da miskinai da sauransu to waɗansu suna amfani da zakka ɗin domin cimma wata manufa daban ba bama ma'abuta haƙƙi ba sai kaga sun bama waɗansu saboda ko abokantaka ko dangantaka ko alaka ta ma'aikatansu ne ko makamancin wannan ko da ma'anar talaucin ba ta hau kansu ba kuma ga mabukata matalauta waɗanda suke kusa da su musamman waɗanda suke makwabtaka da su ko ma ƴan uwa na jikinsu amma ba su ba su ba wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita zakka ana daukar ta daga mawadata na al'ummar musulmi amma yanzu zuwa mabukata dodan su fassara wannan da cewar mutanen wajen da aka karbi zakkar a wajen su za a bama bai dace ba mai dukiya yana zaune a cikin al'umma a unguwarsu sai dai su ga ana kwashe zakka ko kuma su ga kawai ana waɗansu waɗanda ba su sani ba su ake tura ma zakka su ga su suna zaune tare da shi su kwana su tashi sai dai kawai su rinka ganin ana shallake su ana tafiya wani waje wannan yana daga cikin abin da yake wato bata wato yake rusa hikimar zakka daga cikin hikimar zakka da Allah ya sanya a yi ta shine tsarkakewa daga kyashi da hasada tsakanin marasa wato daga marasa shi zuwa ga masu shi domin masu shi idan ya zama marasa shi idan ba a ba su daga cikin zakka ɗaya daga cikin abinda wannan yake sanyawa yana sanya kyashi da kiyayya tsakanin su da mawadata sai su rinka cewa kyale shi nan ba haka yake tsallake mu bai Allah ya kara in wata musifa ta same shi babu rahama to maganin wannan ɗaya daga cikin abin da yake maganin wannan ba da zakka yayin da mutum yake ba da zakka ko da baya zama a unguwar ko da ana ganin girman kai gare shi baya sallama baya wa mutane sallama in dai yana ba da zakka sai a ce alhaji wani ai abin nan mai tausayin bayan Allah ne Allah ya ka Allah ya yi saka masa ko da baya musu sallama ya ce rashin sallamar sai je da shi tunda dai yana dai taimaka mana shikenan duk da yake rashin sallamar ba kyau saboda haka wannan lalle a kula da wannan yayin da mutum zai fitar da zakka yaje ya nemi bayani daga masana, daga malamai, su masa bayani waɗanda suka cancanta a fiya a ba su zakka din. Kuma a cikin wannan ana buƙatar fiqh, ana buƙatar fahimta ta addini, domin wani lokaci zaka ga fifita waɗansu akan waɗansu yana buƙatar kayi ba dan san ranka ba, kayi dan maslahar addini, dan maslahar shari'a. To waɗanda za su taimaka maka wajen gano wannan maslaha su ne ma'abuta ilimi. To na ta rika komawa wajen malamai, ana neman fatwa akan waɗannan abubuwa. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana mubaraka. To wannan sanarwa ce ina gani, wannan ya ce na turo mai gyaran AC na masallaci ya yi musu sabis da sauran gyararraki, na tambaye shi nawa zan biya shi, amma ya ce yayi wa kakar shi mai suna Zainab sadaka, Allah ya kai ladan kabarinta. Bayan rabe ne mai suna Ayo, kuma kirista ne. Sai na ce da shi, to me yasa ba za ka ga hasken wannan rana ba? Ina neman ya shiga musulunci. Sai ya ce yana da sha'awa hakan, wai yana tafi insha Allah. To Allah ya kawo shi. Ana neman da a yi masa addu'a, Allah ya haskaka zuciyarsa da imani. Amin. Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zuciyarsa da hasken addinin musulunci. Allah ya shigar da shi addinin musulunci. Kuma wannan abin da ya yi na lada ya zuwa ga kakarsa mai suna Zainab, wannan zai amfane ta, insha Allah zai amfane ta. Abin da ya yi musamman ma gashi Zainab musulma ce, ya yi mata wannan aikin da ya yi, to ka duba ka gani. Amma mu nan wani lokaci sai ka ga musulmin gashi yana sallah, aikin masallaci zai yi, wataƙila a nan zai yi coge, sai ma ya yi coge. Saboda cewa yake ba daga aljihunku za ku biya ba, mutane ne suka bayar, jama'a ne suka bayar. Saboda haka sai ya ga wai dan wannan sai ya tsuga wa mutane kuɗi yanda yake so. To ga wani shi da abin ya zo cewa ya bada kuɗin ƙarfinsa da ya yi amfani da shi, gashi ba musulmi ba ne. Ya kamata mu wannan darasi ne gare mu musulmi, akan wato mu zamanto masu gaskiya wajen mu'amalar mu da Allah. Mu fa mun yi imani da ranar lahira. Sadakan nan da mutum yake yi ita ce shaida cewa ka yadda da ranar lahira. Dan ka yadda cewa akwai wani gidan a can kuma ana ba da sakamako. Yayin da zaka ce a kyale sai can, ya nuna kan cewa ka yadda, ka yi imani. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعبدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Na'am. Allah yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah shine wanda ya sanya muku mataye daga cikin kawukanku, daga wato daga jinsunku na bani Adam. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Kuma shine wanda ya sanya muku ƴaƴa daga matayenku da jikoki. Ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga matayenku na aure. Wa razaqakum min at-tayyibat. Kuma ya azurta ku daga dadadan abubuwa, shine ingantacce wato kyakkyawan arziki da wadata. Afa bil batil yu'minun. To yanzu da ƙarya ce suke yin imani, wato shine gumaka waɗanda suke ba su da ikon amfanar da su komai, da kuma da'awar cewar su ne suke kawo musu arziki, albarkacin cetonsu da suke, wanda duk wannan ƙarya ce. To da ƙarya ce za su yi imani. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Da ni'imar Allah kuma su suke kafircewa, wato suke butulcewa. Ga ni'imar Allah ta bayyana wato kiri-kiri. Wannan ita ce wato daga cikin jerin gwanan bayanin wane ne Allah ma'abucinmu, da kuma irin abin da ya nuna na ayoyinsa da kuma ni'imarsa. da kuma ƙahariyarsa shine tsarin yadda ya halice mu. Allah shine ya sanya mana mataye, abinda ake nufi da azzauj, wanda yake cika abu na biyunsa, abinda yake cika, abinda shi yasa ma Hausa suke kiransa cika da mara, mara wanda yake ci shi kadai, cika wanda yake idan ya hadu da ɗayan zai cika. Wato mutum kowane dan adam namiji ba cikakke bane sai da mace. To Allah shine ya sanya muku abinda zai sanya ku ku cika, wato sune mataye daga jinsunku, bani Adama kamoku, wanda zai ku rinka ɗebewar haso kuna samun, wato kuna samun kyakkyawan zamantakewa da shi. Allah ya riga ya sanya wannan a cikin ɗabi'ar dan adam. Dan adam ba zai iya rayuwa da wani wanda zai ɗebe masa haso ba, ba daga jinsinsa ba. Yanzu hatta waɗanda za ka ga ba musulmi ba, wanda za ka ga ya ɗauki mage ko ya ɗauki kare, shi ne abokin zamansa, shi ne wanda zai ɗebe masa haso, dan babu ne, ba yadda zai yi ne, ba yadda zai yi ne. Masoyiyar ta gudu ta bar shi, ta je ta samu wani masoyin, shi kuma ya rasa wani wanda zai zauna tare da shi. Saboda haka dole sai ya mai, sai ya koma sai ya ɗauki kare, ko ya ɗauka ko ya koma ya ɗauki mage. Amma a cikin cikar ni'imar Allah gare mu shine da Allah ya sanya mana mata, wato matan aure, waɗanda mutum zai samu nutsuwa a cikinsu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce litaskunu ilaiha, domin ku samu nutsuwa a gare su. Kuma ya sanya su daga jinsin mu bani Adam, ba aljanu ba. Saboda haka wanda yake ce muku yana auren aljanu makaryaci ne. Allah bai sanya matan mutum su zamanto aljanu ba, a ce yana da mata aljana wanda yake da ita ce yake, ko kuma fatalwa ita ce matarsa, ko kuma mace ta ce fatalwa ne, wani aljani ne mijinta, fasikanci take so ta yi. In wanda kaga yana yin haka a boye yana so ya rinka fasikanci ne. Amma waɗanda Allah ya sanya mu al-azwaj, ya sanya mana su ne abokan zamanmu, su ne daga cikin jinsinmu. Nan sai aka sanya maza su ne wanda ake khitabin da su, tare da cewa su kansu mata Allah ya sanya musu maza su zamanto su ne abokan zamansu, su ne azwajinsu. Amma saboda khitabin ga maza ne, sai aka, saboda halittar mata daga halittar namiji take, tunda an halicci mace ne daga namiji. Saboda haka shi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an halicci mace, an halicci Hawa matar annabi Adam daga shi, daga haƙarƙarinsa, haƙarƙarin ma kuma ƙanƙanin na can ƙarshe, daga shi aka halicce ta. To yayin da ya zamanto halittar mace daga halittar namiji ce, sai ya zamanto ita ce aka sanya ta ta zamanto cikar namiji, shi ne asali, ita wadda take za ta cika shi, shi ne amma asali, tare da cewa shi kansa miji ne ga, wato shi kansa zauji ne, wato abokin zama ne, mai cikawa ne ga macen. To sannan kuma wannan ni'imar farko kenan, mataye Allah ya sanya mu zamanto muna da mataye, wanda yake wannan ni'imar a cikin bani Adam ce kawai, amma sauran dabbobi kowa ya kama gabansa ne, babu zancen wannan alaka. Amma alaka wanda za a ce wannan mutum, wannan mace da namiji ne da matarsa, wanda za su rayu a haka, wannan a cikin jinsin bani Adam ne, kuma yana daga cikin abin da ya sanya dan Adam ya zamanto mutum mai rayuwa a cikin al'umma. Sannan ya ce kuma ya sanya muku ‘ya’ya da jikoki daga cikin matayenku, wato matayenku su ne suka haifa muku ‘ya’ya, sannan kuma ‘ya’ya suka haifa muku alhafada. Alhafada jam’i ne na hafid, alhafid shi ne almusri'u fil hidima, mai gaggawa wajen yin hidima. Muna cewa a cikin alfaz na kunut, wanda Sayyidina Umar ya ruwaito yake yi, duk da yake an ruwaito shi marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilayka nas'a wa nahfid, Allah gare ka muke yin gaggawa, kuma muke gare ka muke yin aiki, kuma muke yin gaggawa wajen hidima, wa nahfid. To daga nan ne aka samu alhafid, jam'insa alhafada. Dan haka waɗansu suke cewa alhafada anan yana nufin wato masu hidima, suna nufin wato ya sanya muku matanku su zamanto masu yi muku hidima. Wannan tafsirin yana da rauni. Tafsiri mafi inganci shine alhafid innan hafada, abinda ake nufi sune jikoki. Saboda bisa al'ada jikoki suna zuwa wa mutum ne yayin da ya tsufa, lokacin da yake buƙatar mai taimakonsa, mai yi masa hidima. Saboda haka jika sai aka kira shi mai hidima, saboda ɗabi'ar jika haka yake ga kakansa. Yayin da ‘ya’ya kowa ya kama gabansa, ta ga gida ba kowa, an bar uba daga shi sai an bar wato namiji daga shi sai matarsa duk sun tsofi, ƴaƴa kowa ya kama gabansa. To jikoki waɗanda za su zo su zauna a gidan, to sai za su zamanto masu hidima gare su. Kamar mu yanzu wata irin rayuwa ta zo, ƴaƴa iyaye kowa wato rowa yake da ƴaƴansa, gani yake in ya ƙyale suka je wajen kakannin za su shagwaba su, za su ɓata musu tarbiya, su zamanto wato ƴan shagwaba, saboda an san yanda kaka yake lokacin nan. Yanzu in ya tsufa yanda yake da faɗa da yake da ƙarfi wajen cewa a tsaya ai komai daidai, a lokacin nan komai ake kawai sai ya kau da kai, to sai a dinga ganin kamar za a sangarta yaro. To alhali kuma wannan akwai rashin jin kai a ciki, da ƙyale su dan su je su musu hidima, dan Allah maɗaukakin sarki ya daga cikin cikar ni'ima da ya sanya ma bani Adam, cewa ya yi musu ni'ima bayan ƴaƴa da kuma jikoki. A wanda muke karatun hadith da su, ina karanta musu kissar Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq al-Tabi'i, ko kun tuna shi, kana ukazu jaddihi ya kasance shine kwagirin kakansa. Saboda haka a cikin masu riwayar hadisi daga Abu Ishaq al-Tabi'i, wanda a wajen ilimin hadisi, a wajen malaman Kufa, kamar yadda Zuhri yake ne a wajen malaman Madina, hadisi kusan duk yana hadisin mutanen Kufa duk ya taƙaita a gare shi da shi da Amiru Sha'bi. To shi Abu Ishaq al-Tabi'i, tare da cewa akwai manya-manyan malaman hadith da suka yi riwaya daga wajensa, wanda har ake ce musu Amirul Mu'minin fil hadith, kamar Shu'ba da Sufyan al-Thawri. Amma idan Isra'il jikan Abu Ishaq ya saba musu a riwaya, ana kaddamar da riwayar Isra'il saboda lizimtar babansa, dan shine ya zamanto kwagirin babansa, kakansa. Yayin da kakansa ya zamanto baya gani, duk inda zai tafi shine yake masa jangora, shine yake rike shi, ya dafa shi, ya masa kwagiri, yana tafiya da shi, yana nuna masa hanya. To wannan ta nuna irin yadda mutum yake sa Allah ya ni'imta dan Adam da samun masa wannan. Babu wata halitta daga cikin halittun ƴan wato dabbobi da Allah ya yi a bayan ƙasa wanda har suke kiyaye jikoki. Akwai dabbobi waɗanda uba kam wato namijin dabba kam shi bai san ma ɗansa ba, amma mace wadda ta haifi ƴaƴa a cikin dabbobi, akwai dabbobin da za ka ga ƴa da za ka ga dabba tana da alaƙa da ƴarta, amma wani ɗan lokaci ne ƙanƙani, bayan nan shikenan ta kama gabanta, ba su san ma juna ba. Yayin da ta zamanto ta girma, ba su san ma juna ba ko kaɗan, ballantana a ce wai har ta san tana da jika, ballantana a ce akwai tattaɓa kunne, domin hafazatan hatta tattaɓa kunne sun shiga. Dan akwai mutane waɗanda suke rayuwa, Allah ya ba su albarkacin auren wuri, sai ka ga mutum ya samu bayan jika, ya samu ɗan jika, ya samu jikan jika ma. Akwai wanda yake sun samu jikan jika, sun rayu har sun gansu, sun ga har jikan jikansu. Kakata mahaifiyar uwata ta ga jikan jikanta. To kaga ana samun irin wannan. To wannan a cikin bani Adam kawai ake samun wannan. Wannan yana daga shi ne tattaɓa kunne. To Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wannan ni'imar, kuma sai ya ce warazaqakum min at-tayyibat, kuma ya azurta ku daga kyawawan abubuwa. At-tayyib shi ne asalin ma'ana, at-tayyib an-nazih, at-tayyib wato an-nazih al-hasan ar-ra'iha, abinda yake tsarkakakke mai ƙanshi shi ne at-tayyib. To sai ake amfani da shi da abinda yake dukkan abinda yake ingantacce. To al-ingantattun arziki da Allah ya baku shine arziki na halal, wanda yake mai daɗi, mai biya ma dukkan mutum bukata, wanda ya ishara ga cewar ni'ima ba za ta cika ga mutum ba. Yayin da Allah ya bawa mutum iyali da ƴaƴa da jikoki, sai da arziki. Amma ga ƴaƴa ga jikoki ba abin da za a ci, to tashin hankali ne. To amma cikin cikar ni'imar Allah, bayan yayin wannan kuma sai ya azurta ku daga daɗaɗɗan abubuwa. Shi yasa daga cikin yadda Allah yakan ƙidaya ni'imarsa, bayan ya ambaci ƴaƴa sai kuma ya ambaci dukiya. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake zargin wannan kafirin da Allah ya tara ni'ima a gare su, yace zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda, kyale ni da wanda na halicce shi kadai tilo, kuma na sanya masa dukiya shimfidadda da kuma ƴaƴa waɗanda suke suna halarce, ba wanda yake sun juya masa ko ya kama gabansa ba, kullun duk inda yaje ayansa suna tare da shi, babu wanda ya isa wato yace zai taba shi, domin suna nan sun kare shi. To wannan shine cika arziki. To Allah shine ya muku wannan, kaga ba bisa zabin ku ba, ba bisa shirin ku ba, to sai Allah yace to da im da al-batil da ƙarya suke yin imani sune gumaka gumaka sun san gumaka ba su wannan ba sun san wato wani aljani ba shine yayin wannan ba to da da wannan ƙaryar suke yin imani da ni'imar Allah kuma suke butulcewa to sai Allah ta'ala yace wa ya'buduna min dunillahi amma tare da wannan ni'ima da Allah ya musu wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani Allah ma la yamliku lahum rizqa abinda baya mallakar arziki a gare su minas samawati wal ardi shay'a baya mallakar wani abu na arziki a gare su a cikin sammai ko a ƙasa wala yastati'un kuma ba za su iya ba su ba masu iyawa bane waɗanda suke bauta ma din wato ba sa mallakar su azurta su da wani abu wannan hakika ce Allah yake faɗa kuma yace ba za su iya ba ba za su iya ba ya korewar wato korewar istita'a a gare su ba za su sami ikon yi ba wani ba zai taba samun ikon ya baka arziki daga sama ko da ƙasa ba Allah ya toshe wannan kofar arziki a wajen Allah yake arziki a wajen Allah yake wani Allah ya toshe wannan kofar yace wala yastati'un ba za su sami ikon yin haka ba saboda haka wannan kaga babu abin da yake inganta aqidar mu irin waɗannan ayoyi na alqur'ani domin suna bayyana mana wane ne Allah da muke bautawa ne shine fa me waɗannan sifofi ake ta faɗa fatin da wallahu anzala minas sama'i ma'a wallahu akhra wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wallahu ja'ala lakum gashi nan wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq zamu ci gaba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan duk ana ta cewa Allah fa shine yayin wannan wato Allah nan da muke bauta ma fa ba wani wato fikira bace a hakika ne shine wanda yake da sifofi bayyananu da ayyuka wanda yake kamar zaka shafa su ga sunan kana ganin su to sannan ya inganta mana aqidar mu kan cewar kada mu ce zamu bama wani sifar wannan Allah domin ba wanda zai iya Allah ya kore wannan to shine nan Allah ya fadi abinda mushrikai suke yi na wato shirka tarayya da Allah suna bauta ma wani Allah wanda baya mallakar komai a gare su a cikin sam na arziki a sammai ko a ƙasa to wanda kuma ya nuna kan cewa arziki in ma dai yazo daga sama wa in ma yazo daga ƙasa arziki daga sama kamar ruwan sama yana daga cikin arziki daga sama irin su MTN ko eh mana iska ce iska da take kwasar maganganu ba ai abin da ya bude kenan aka samu wannan yanzu da ba sai da night da ba yayin nightel ake ba da waya da wannan telefon da za a yi ta juyawa kafin ka buda ta sai kafin ka buga ka samu layi sai ka yi salati goma ga annabi kafin hanyar ka shiga sai Allah ya zo ya kawo mana hanya kawai gashi nan da cikin sararin samaniya yanzu irin abin da telecommunications ya kawo irin ayyukan da ya samar ma mutanen da suke cin abinci albarkar wannan arzikin da ya zo a sama Allah ne kadai ya sani to waye wannan Allah ne wa zai iya waye zai iya waye sai ya kawo wannan horewar sai Allah to sannan kuma arziki a ƙasa akwai arziki a ƙasa gashi nan ga noma nan ga tafiya nan a bayan ƙasa ga ma'adanai nan ga abin ga teku hanyoyi da dama a ƙasa wanda ake samun arziki duk waɗannan hanyoyin ba wanda duk wanda ake bauta ma ba Allah ba baya mallaka ma mutane komai na arziki a cikin waɗannan hanyoyi na sama ko na ƙasa kuma Allah ya ce wala yastati'un kuma ba za su iya ba wannan korewa ne ba sa iyawa yanzu kuma nan gaba ba za su iya ba domin shine ma'anar fi'ilul mudari' al'an fil al'ana wal istiqbal yanzu da kuma nan gaba to wannan ya isa sanya wa mutum ya rike Allah ya san cewa Allah shine kadai zai azurta shi sai Allah ya ce fala tadribu lillahi al'amsal dan haka kada ku sanya misalai kinnai tsaro wato tsara ga Allah al-mathal al-amsal jam'u mathal wato kini me kama kada ku sanya wani wanda yake daidai da Allah inna allaha ya'lamu Allah shine yake sani wa antum la ta'lamu ku ba fa sanin komai wato kun isa jahilcin ku ya isa to yayin da Allah fa shine fa wanda ya bayyana kansa a cikin ayoyin nan ko a ayar zuma Allah ya bayyana sanin sa kasancewar Allah masani ne. Wanda yayi irin wannan kasancewar masani ne, to ballantana kuma wannan ɗaya ne kawai daga cikin abubuwan ban mamakin sa da ke nuna ilimin sa. To shi yasa sai Allah ya cika wannan da cewa inna Allah ya'lamu, lalle Allah ya sani. Wato tamkar ba ku san haka ba, bayan cewa sanin Allah bayan wannan bayanin ai a bayyane yake, amma sai aka maida ku kan cewa kun jahilci haka. To shi yasa sai aka yi ta'kidin sa, Allah ya ce inna Allah, lalle Allah, aka kawo jumla ismiya, ya'lamu shine yake sani ba wanin sa ba. Wa antum la ta'lamun, ku kuma ku ba ku sanin komai, ku yarda cewa ba ku sanin komai sai Allah ya ba ku ilimi. Amma yayin da kuke tsammanin kun sani har za ku sanya ma Allah wani wanda yake daidai da shi, to kun tabbata ainihin jahilai, don babu wanda yake jahilci irin waɗanda suke tara suke hada wani da Allah a cikin bauta. Shirka ita ce jahilcin da yafi komai, domin Allah babu kamar sa. Dan haka duk wanda zai sanya wani abu ya zamanto kamar Allah shine ajhalul jahili, shine mafi jahilcin, shine jahilin jahilai. To shi yasa a nan wajen yayin da Allah ya gaya maka haka, kai dan adam musulmi, in ka yadda kan cewa sani yana wajen Allah kuma kai baka sani ba, to sai Allah ya baka sani. Amma yayin da kace kai ka sani, bayan kuma hakikanin ka shine abinda Allah ya faɗa wa antum la ta'lamun, ku ba ku da sani, to ba za ka taba koya ba, saboda shi wannan shi zai sanya maka samu al-jahlul murakkab, jahilci wanda yake mai hauhawa, mutum bai sani ba, bai san bai sani ba, ba zai taba koya ba, ba zai taba koya ba. Yanzu yayin da mutum ya zo gari bai san hanyar kasuwa ba, bai san hanyar masallaci ba, sai aka ce bari a sa ka a hanya, yace a haba da Allah, ai wannan ai sananne ne, masallaci da kasuwa ai sananne ne, na sani. Bai taba yadda cewa bai sani ba, haka zai tagalu da yayi ta bulumbituwa, ya dawo daga baya ya zo, in ya yadda kan cewa sai ya yadda cewa bai sani ba, ya sauka daga wannan jahlul murakkab din, ya dawo ya zuwa ga aljahlul basit, cewa bai sani ba, sannan za a iya sashi a hanya. Amma duk wanda yake tsammani ya sani alhali bai sani ba, to ba zai taba koya ba. To kuma duk dan adam, yayin da Allah ya ce mana wa antum, ayyaku mutane, ba kawai mushrikai ba da suke wannan, mutane umuman ba sa sani, wannan shine hakikanin su. Domin mutum abinda ka sani dangane da abinda Allah ma dangane da abinda baka sani ba, wato bi taka karaya karya ba. Kamar yanda annabi Khidr ya ce ma annabi Musa ne, yayin da annabi Khidr ya koya ma annabi Musa abubuwa na ilimi da bai sani ba, suna cikin kwale-kwale, sai ga tsuntsu ya zo ya dan tsotsi ruwa daga cikin tekun da suke ciki, ya ce ya Musa, da ilimina da iliminka dangane da ilimin Allah, bai fi abinda kwartan wannan tsuntsun yayi ba daga cikin ruwan nan, dan in aka kamanta shi da ruwan tekun nan a wajen ilimin Allah. To masu ilimin kenan wanda Allah ya yi musu shaida da ilimi, Allah ya ce wa atainahu min ladunna ilma, mun bashi ilimi daga gare mu. To kaga waɗanda Allah ya basu ilimin kenan ga abinda suke faɗa dangane da kamanta kansu da ilimin Allah. Amma yanzu dan adam daga ya samu digirori iri-iri, sai ya rinka ganin wato ya zamanto a duniya babu wanda ya kai shi ilimi, sai ya gani cewa ya san komai. Amma yayin da mutum ya sifanta da sifar jahilci, yace shi bai sani ba, Allah shine ya fi sani, shi bai sani ba, to sai Allah ya sanar da shi, sai Allah ya sanar da shi abinda bai sani ba. Dole sai da tawalu a cikin ilimi. To duk da yake maksudin wannan ayar shine raddi ga mushrikai wajen nuna cewar abinda suka yi ba su gina shi akan ilimi ba, to amma a cikinta akwai irshadi, akwai koyarwa ga musulmi kan su tawalu, musamman ga waɗanda suka dangantu ya zuwa ga ilimi, ga neman sa ko sun same shi suna bayar da shi. Wato idan ba su fandi da sifar tawalu ba, to suna cikin hadari na kan cewa ilimin zai zamanto musu busiba da bala'i akan su. Allah ya kiyashe mu. Na'am.
Wa Allahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
to sai Allah ya buga misali ga kanka da kuma ga wanda ake bauta ma ba shi ba yace daraballahu matalan Allah ya buga misali abdan mamluka bawa wanda yake aka mallake shi ba wato ba ɗantacce ba la yaqdiru ala shay'in ba shi da ikon yin komai saboda baya iya mallakar komai ba shi da mallaka wannan a inda suka san ɗabi'ar su da bayin su kenan domin ane musu muhataba ne da halin da suke ciki a lokacin da aka saukar da alqur'ani mushrikai wato a lokacin nan ana bauta bawa wato mamluki an mallake shi shi kansa abun mallaka ne kamar riga yake la yaqdiru ala shay ba shi da ikon komai ba zai iya mallakar komai ba ba zai iya yin komai ba wa man razaqnahu minna rizqan hasana da kuma wanda muka azurta shi da arziki kyakkyawa daga gare mu shine yana da arziki nasa shi ko bawa mallaka shi ko wannan yana mallaka arzikin ma kuma ha arziki ne wanda zai ce alhamdulillah na samu arziki fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyarwa daga wannan arzikin sirran a boye wa jaharan a bayyane wato yana yin tasarrufi a cikin sa yanda yaso ba wanda ya sai ya ce masa danni yace na bada wannan gidan na sayar da wannan motar nayi wannan nayi wannan ba wanda ya sai ya ce masa danni mai cikakken iko to zasu Allah ta'ala yace hal yasawun zasu daidai waɗannan bayin guda biyu bayi waɗanda suke su mallaka su ababan mallaka ne da kuma wanda yake shi mai mallaka ne yana da arziki kuma Allah ya bashi kuma ya bashi ikon ya bashi taslidin wato ya tasarrufi a cikin arzikin nasa ba wanda ya zamanto yana da arziki ba amma gadin dukiyar yake yana jin tsoron batar da ita ya zamanto tamkar dan gadi ba mai tasarrufi a cikin dukiyar ba a'a mai cikakken iko mai nuna wadata zai yi daidai da wanda yake shi kowa ya san wato abun mallaka ne Allah ya ce hal yasawun yayi tambaya amsar shine da hakika ba daidai suke ba tunda kowa ya san a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum kamar Abu Bakar radiyallahu anhu ba daidai yake da Bilal ba saboda Abu Bakar wato a wajen mallaka tunda Abu Bakar yana da wadata yana ciyarwa ya saya ya batar shi ko a lokacin nan Bilal yana bawa a hannun Umayyah bin Khalaf sai yanda ake da shi ba za su daidai ba to haka nan misalin Allah yake da wato gumakan da ake bautawa domin gumakan da ake bautawa ba sa mallakar komai matattu ne ba rayayyu ba ba su da komai zaka kamanta su da Allah wanda yake shine mai abin da ke cikin sama da ƙasa to kun ga ba wai wato a kamanta Allah da mutum bane kamanta Allah wato wannan matsal din misalin da ake bayarwa wajen bambanci tsakanin Allah da wanda ake bauta ma ya fi bambancin da kun tabbatar bambanci ne tsakanin wato masu tsakanin entertain ƴaƴaye masu kuɗi da waɗanda suke bayi ababen mallaka domin wannan yana da kudura cikakka wannan kuwa ba shi da kudura bal shi wanda ake da kudura ne a kansa 100%. Bawa kudura ake da ita a kansa 100%. Shi kwaɗa yana da kudura cikakkiya. To yaya zaka kamanta mai kudura da wanda ba shi da kudura? Yaya zaka kamanta mai mallaka da wanda shi mallakarsa ake? To shi yasa sai Allah da yace hal yasawun jawabin shine ba za su daidai ba. Bawa wanda yake gajiyayye da kuma wanda yake da mai tasarrufi ba daidai suke ba to sai yace alhamdulillah yabo gaskiya wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah wato haqqan yabo Allah shine kadai abin yabo domin gashi hujja a bayyane ta nuna waɗanda suka kamanta shi da wani sun san cewar wanda suka kamanta shi da shi ba daidai yake da shi ba hujja ta bayyana saboda haka alhamdulillah akan bayyana wannan hujja ko kuma alhamdulillah akan abin da Allah ya yi ma waliyansa ya ba su tauhidi wato ku gode ma Allah ku mu'minai da kuka san ku mu'minai domin idan aka ce hal yasawun wanda za su amsa da gaske kuma su zamanto masu gaskiya a cikin ansar su su wane ne in ba mu'minai ba, sai zan ce ah wannan ba su daidai ba. To ku gode ma Allah da Allah ya sa kuka gane tauhidi, domin mutane da dama ba su san haka ba. Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamu, amma mafi yawan su ba sa sani. Saboda haka kun ga ya cancanta ku gode ma Allah akan tauhidi, domin mafi yawan mutane ba sa sanin wannan tauhidi. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, mafi yawan su ba sa imani da Allah face suna shirka. Wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin, mafi yawan mutane duk kokarin da zakai ba masu imani bane. Zaka gansu suna nan dai suna barin, mafi yawan su kana aktharuhum mushrikin, mafi yawan su mushrikai ne, kamar yanda yazo a cikin suratul rum, mafi yawan mutane mushrikai ne. Shine bal aktharuhum la ya'lamun, mafi yawan su ba sa sanin haka. A cikin wannan lalle wajibi ne mu godiya akan ni'imar tauhidi, mu godiya akan cewar Allah madaukakin sarki ya sanya mu abun bautan mu shine Allah wanda yake hakika. Abun bautar wadan, abun bautawar wadan su kuwa batil ne, ƙarya ne wanda yake ba shi da hakika, kuma ƙarya ce aka dora akan ƙarya. Babu shi, baya nan, ba shi da rabo a cikin halittar sama da ƙasa, ba shi da rabo akan abin da ake faɗa na rububiyya, ba shi da rabo akan abin da ake faɗa na allanta na cancantar bauta. Amma mu Allah madaukakin sarki ya sanya ubangijinmu, wato sananne ne ubangijinmu, sifofinsa a bayyane suke, shine yake kaza, shine yake kaza, mu san wane ne wannan sanin namu ga ubangijinmu. To abin mu ce alhamdulillah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah akan ni'imar da yayi ma waliyansa mu'minai, ya ba su tauhidin Allah jalla wa ala. Na'am.
ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
تسنى الله يبقى ونمسالي وانده يفونا بينا نفر مسالي نبيو yace wa daraballahu masalan, kuma Allah ya buga misali. Rajulaini, misali shine mutane guda biyu, namiji guda biyu. Ahaduhuma abkamu, ɗayan su bebe ne, wato haka aka haife shi baya iya magana. Wanda aka haife shi bebe ba zai iya fahimta ba, ba za a iya fahimtar da shi ba, ba zai iya fahimtarwa ba, bebe haka yake, domin yayin da ya taso ba zai iya koyo ba, kuma abin da ya koya ba zai iya gaya wa wani ba. Wanda aka haife shi bebe, haka sifarsa take. La yaqdiru ala shay'in, baya ikon komai, domin baya fahimta, baya fahimtarwa. Dan haka me zai iya yi? Ba zai iya cewa ina son kaza ba, ba zai iya cewa zan yi kaza ba. Wa huwa kallun ala maulahu, kuma shi nauyi ne kawai akan wato maulansa, akan mai kula da shi. Ba zai iya yi makansa komai ba, nauyinsa gabaki ɗaya yana kan maulansa mai kula da shi. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair, ko ina ne kula da shi ya fuskantar da shi akan biyan wata bukata, ko akan abin da zai sa ya wadata da kansa, ya zamanto baya bukatar wani ya taimaka masa, ko a dauki nauyinsa, la ya'ti bi khair, ba zai zo da wani alkhairi ba, ba zai samu nasara ba, ba zai samu najahi ba. Domin abin dukkan wani alkhairi da zai zo masa sababin ya rasa shi. To hal yasawi, shin wannan hal yasawi huwa, shi wannan mai wannan sifar, bebe din nan mai wannan sifar, yayi daidai, wa man ya'muru bil adl, da wanda yake mutun ne da yake umarni da adalci, wa huwa ala siratin mustaqim, kuma yana kan tafarki madaidaici. Ba a faɗi ɗayan ba sai a cikin natijar ne aka faɗe shi, wato akasinsa wannan shine wanda yake mai rauni, wanda yake nauyi kawai, abinda ake ce liability, sai dai a dauki nauyinsa, ba zai taba zamantowa shi ya dauki nauyin kansa ba. To za a kamanta shi da wanda yake ba haka yake ba? Shi wadatacce ne, ya dauki nauyin kansa, bal bayan ma ya dauki nauyin kansa yana umarni da adalci, har ya san abin da yake daidai, yana cewa ai wannan, ai wannan, ai wannan, wa huwa ala siratin mustaqim, kuma shi akan tafarki ne madaidaici. To wannan shine misalin gumaka da kuma Allah jalla wa ala, domin gumaka wato tamkar bebe ne, nauyi ne su ba sa iya yi ma kansu komai ballantana su yi ma wani idan za a yi tafiya sai dai a sa su a cikin kaya idan suna cikin ruwa in nauyi yayi nauyi aka ce a jefar da kaya aka laluba aka ga kayan da za a jefar kayan fatauci ne jari zai kare in aka ga duwatsu na gunki da aka dauko wai dan ya ba su kariya da itace da aka yi sassaka dan ya ba su kariya shi za a jefa cikin teku shi za a jefa ba za a jefa yaji da aka siyo da sauransu ba wanda an san za a samu kuɗi kasuwanci sai ya kare in aka yi haka wa ake nema a jefa ai takhallusi daga gare shi wanda yake kallun ala maulahu wanda yake nauyi ne kawai akan maulansa an san ba zai amfana komai ba zai cutar da komai ba ya kasa ma kansa yaushe zai ma wani to wannan daidai yake da wanda yake alladhi ya'muru bil adl to wannan shine misalin da Allah ya bayar da kansa wanda yake umarni da adalci wato ka duba ka ga abinda in kana so ka san shin sha'anin Allah daidai ne ko ba daidai bane duba abinda Allah yake umarni da shi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl kuma wa huwa 'ala siratin mustaqim inna rabbi 'ala siratin mustaqim ubangijina yana kan tafarki miƙaƙe shi yasa da aka tambayi kafirai akan annabi sallallahu alaihi wasallam me yake umarni da shi aka ce ina umarni da sallah ina umarni da gaskiya yana umarni da sada zumunci yana umarni da kamewa yana hana mu alfasha yana hana mu bauta ma duwatsu abubuwa da Abu Sufyan ya faɗa a gaban Hiraqal wanda yake kana kasan kai wannan tafarkin daidai ne Abu Sufyan me Hiraqal yace masa yace to haka nan annabawa su akan tafarkin daidai suke babu wani abu da Allah ya umarni da shi face maslaha ne tsagwaranta ko kuma maslaha ne rinjaye babu wani abu da Allah ya hana face barna ce tsagwaranta ko barna ce mai rinjaye kai istiqra'in shari'a gabaki daya wannan abin da ake nufi da ahlul istiqra malamai waɗanda suke sun karance shari'a gabaki daya sun karance hukuncen shari'a tun daga babin tsarki har zuwa garaban gado sun gama ta gabaki daya suka fitar da wannan natija duk wani umarni na Allah in ma maslaha ce 100% babu barna a cikin ta ko kuma maslaha ce da tafi barnar rinjaye duk abin da Allah ya hana barna ce tsagwaranta 100% ko kuma barna ce da tafi gyaran rinjaye to shine ma'anar wa huwa ala siratin mustaqim to Allah kenan to yanzu zaka kamanta shi da wanda addinin sa shine shan jini addinin sa shine aje a kwakulo ido a bama aljani ko kuma aje ailayya da jariri ko kuma a ce idan sarki ba za a nada sarki ba sai an kawo kokon kan mutum 40 an zuba ma sarkin giya a ciki ya sha sannan za a nada shi sarki duk ba irin addinan ba kenan za ka kamanta waɗanda suke gumakan da ba sa ji ba sa gani ba sa amfani da kansu suke umarni da wannan da Allah da yake umarni da adalci da kuma kasancewa akan tafarki madaidaici ba za su yi daidai ba na'am
لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
تو غيب سمي دا كسا واتو أبن دا دي يبويا na ilimi a cikin sammai da ƙasa na Allah ne abubuwan da suka gabata yana daga cikin juz'in gaibu yanzu wa yaushe aka sami ilimin abinda hakikanin abinda zuma kudan zuma yake yi da inda ake samun tatsowar nono tsakanin tikartin bi da jini waɗannan abubuwa na ilimi suna daga cikin gaibun sammai da ƙasa to dukkan gaibun sammai da ƙasa wanda ɗan kaɗan aka tsakuro kuka gani dukkan sauran na Allah ne dukkan abin da ya buya a cikin sammai da ƙasa na Allah ne kuma ma aktaruha ya yawan gaibu to na Allah ne to sai aka yi da wannan bayan kun san wane ne Allah wanda ya bayyana ilimin sa da kudurarsa kuma yi muku ihala ya zuwa ga sauran wanda ba ku sani ba, wanda ya fi yawa daga wanda ma ya ambata. Sai ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar, kuma al'amarin sa'ar alkiyama bai kasance ba face walƙawar gani. Walƙawar gani ya fi komai sauƙi, ya fi motsin gaba. Walƙawar gani ko tsaga kai ba za ka yi ba, da ido kawai za ka juya ƙwayar idonka ka ga abu, ba abin da ya kai shi sauri a cikin harkar bani adam irin walƙawar gani. To sa'ar alkiyama wajen saurinta, irin yadda mutum ne zai ce kamar walƙawar gani, aw huwa aqrab, kuma ya fi haka kusa. To wannan yana daga cikin abinda mai ilimi yake faɗa zai faru, domin ya cancanta ya faɗa. Ba wanda ya cancanta ya gaya maka sa'ar alkiyama za ta zo irin Allah, domin gaibin sama da ƙasa a wajensa yake. To ita kuma sa'a tana daga cikin rintsin gaibin Allah, wanda har Allah yake cewa akadu ukhfiha, na kusa na ɓoye iliminta hatta ga kaina, amma mustahili ne Allah ya ɓoye ya zamanto Allah bai san wani abu ba. To amma saboda rintsinta da rashin bayyanata, Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta daga cikin al'amuran gaib, wanda ba wanda ya santa, la mala'ika wala annabi wala manzo. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne bisa komai, yana da iko a bisa dukkan abin da ya so. Wannan ya yi nuni akan kudurarsa, ya yi nuni akan kudurarsa cewar wato ya ɓoye iliminta, sai dai kawai ta zo wa mutane babata. Kuma wannan ya kunshi wa'azi da tsoratarwa, domin a can Allah ta'ala ya ce wa aqsamu bil a cikin can farkon surar, a cikin rubu'i na biyu, inda qul bala wa rabbil ya aya take ne a cikin farkon rubu'i, wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'adan alayhi haqqan, sun rantse da Allah ƙarfin rantsuwarsu cewa Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba. Shine ai sa'ar alkiyama abin da take faruwa. Allah ya ce bala zai tayar da su, wa'adan alaihi alƙawari ne akan sa haqqan, mai gaskiya. To anan kuma sai ya tabbatar aka cusa, domin abubuwa guda biyu ne na al'amarin aqida da ake al'amarin tauhidi da tabbatar da sa'ar alkiyama. To anan wajen sai Allah ya tabbatar da sa'ar alkiyama bina'an akan kadaituwar Allah da ilimin gaibu, bayan an yi bayanin sinfi daban-daban na cikar ilimin Allah. Wato Allah da yake faɗan waɗannan abubuwan cewa fa shine yayi, to shine fa yake cewa za a yi sa'ar alkiyama. Kuma ya ce ba za ta zo mana ba illa babta, shine illa kalamhil basar, face walƙawar gani, dan mutum ya ji tsoranta. Tunda ba za ta zo maka ba sai lokacin da baka taba tsammanin ta. Wani ya ɗaga kai wato ya ɗaga kai zai sha ruwa, wani ya buɗe riga ya buɗe yadi zai saya, ana cinikin yadi, sa'ar alkiyama za ta zo. Sai mutane sun bazama suna cikin harkar su, la ta'tikum illa baghta, to shine illa kalamhil basar aw huwa aqrab, inna Allah ala kulli shay'in qadir, ana yadi iko akan komai, domin kaga ikon sa ko, to sa'a ma tana daga ciki, zai yi. Kuma in yace zai yi dan yana da iko bisa komai, ba abin da yake gagarar sa. Daga ciki shine zai kawo muku sa'ar alkiyama lokacin da ba ku taba tsammani. Aya a cikin wannan shine mutuwa, kowa mutuwa tana zuwa masa ne, mutuwa tana zuwa ma mafiya yawan mutane barta. Kaɗan ne waɗanda suke za su ga dukkan alamu cewa tafiya ce, haski, wasiya da sauransu. Amma sau da yawa yanzu, musamman a wannan zamanin namu yanda muke gani, sai ka ji an yi sallama da mutum ya kwanta shikenan. Wani ma ana cikin magana da shi kamar da wasa, yana cikin magana yana kyakyatawa da dariya, shikenan ran ya tafi. Wani yana cikin sallah, duk muna gani. To wannan ita ce sunna, ita ce dalili akan cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani, ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani. Allah ya bamu albarkacin wannan wata, ya bamu albarkacin wannan majlisi na karatun alqur'ani. Allah, abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana, abinda muka yi na daidai Allah ka bamu lada, abinda muka yi na kyawawan ayyuka a wannan wata Allah ka karɓa. Allah kuma ka yi mana guzurin kyawawan ayyuka, ka shiryar da mu wajen kyautata ayyukanmu a wannan wata mai albarka. Allah ka kawo mana saukin tsanani da ake ciki a cikin wannan al'umma. Allah ka sarkar mana da yalwar arziki, ka ba mu damuna mai albarka ya rabbal alamin. Wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda suka mutu Allah ka yi musu rahama, ƴaƴanmu Allah ka shirye su, iyayenmu Allah ka ji kansu, malamanmu Allah ka haska kabarin su. Allah ka sanya mana albarka a cikin abin da ka ba mu na ilimi, Allah ka ba mu ikon aiki da shi, ka sanya mu a cikin masu karatun alqur'ani yanda ya cancanta a karanta shi, ka ba mu ikon aiki da shi ya rabbal alamin. Allah ka ba mu shugaban kasar mu lafiya, Allah ka inganta lafiyarsa, Allah ka kyautata mulkin sa, Allah ka kyautata mulkin wannan kasa, Allah ka kawo yalwa arziki a kasar mu ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.